This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 12 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kalle ka sako da lungu akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta tura tankokin yaki zuwa gabashin Jabaliya a arewacin zirin Gaza da safiyar yau Lahadi bayan da ta kai hare-hare ta sama da ta kasa a daren jiya lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 19 tare da jakata wasu da yawa a cewar jami'an kiwon lafiya. A garin Jabaliya sansanin yan gudun hijira mafi girma a cikin sansanoni 8 na tarihi da ke Gaza yake wanda ke da mutane fiye da 100,000 a cikin sa. Mafi yawansa Falasɗinawa ne da aka kora daga garuruwa da ƙauyuka a yankin da a yanzu ake kira Isra'ila a lokacin yakin Isra'ilawa da Larabawa a shekarar 1948 wanda ya kai ga ƙirƙiro ƙasar ta Isra'ila. Da yammacin jiya Asabar rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta da ke aiki a Jabaliya na hana ƙungiyar Hamas da ke iko da Gaza sake kafa rundunar soja a can. Kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya bayyana wa manema labarai cewa a cikin makonnin da suka wuce sun gano cewa Hamas na yunkurin farfado da rundunar sojan ta a Jabaliya. An kwabza kazaman fada a kwanaki biyu a jere a arewa maso gabashin Ukraine inda ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakaranta sun kwace ƙauyuka biyar ikirarin da Kiev ta musanta. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da ikirarin na Rasha ba, amma a ranar Juma'a cibiyar nazarin yaki ta Amurka ta ce wani bidiyo ya tabbatar da cewa an kwace akalla ɗaya daga cikin ƙauyukan. Cibiyar da ke Washington ta bayyana nasarorin da Rasha ta samu a baya-bayan nan a matsayin wata muhimmiyar dabara. Gwamnan Kharkiv Oleh Sinihubov ya ce an kwabza fada a kusan dukan ƙauyukan biyar waɗanda ke tsakanin kilomita 3 zuwa 5 daga kan iyakar ƙasar. Gwamnan ya bayyana cewa a halin yanzu babban birnin yankin Kharkiv baya fuskantar barazana kuma babu buƙatar a fara kwashe al'ummar yankin kusan miliyan 1.3 waɗanda ke ci gaba da zama wurin duk da hare-haren makamai masu linzami da na jiragen sama marasa matuƙi da ake kaiwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan tawaye ɗauke da makamai sun kai hari a wani gari da ‘yan ƙasar China ke haƙar zinari inda suka kashe aƙalla mutane 4 a jamhuriyar Afirka ta tsakiya a yau Lahadi a cewar hukumomi. Maxima Balalu mai magana da yawun ƙaramar hukumar yankin da lamarin ya faru ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP cewa gamayyar ƙungiyoyin ‘yan tawayen Patriots for Change da ke da alaƙa da tsohon shugaban ƙasa François Bozizé su ne suka kai harin agaga wani ƙauye mai nisan mil 125 daga Bangui babban birnin ƙasar. Balalu ya ce adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa kuma ya ƙunshi mutane da yawa da ke aiki a wata mahaƙar ma'adinai da ke kusa, wasu da yawa kuma sun jikkata a harin a cewarsa. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta sha fama da rikici tun daga shekarar 2013 lokacin da 'yan tawaye da mafi akasarinsu musulmi ne suka kwace ikon ƙasar suka kuma tilastawa shugaba François Bozizé sauka daga kujerar mulki. Ƙungiyoyin 'yan bandaga da galibinsu kristoci ne su ma sun maida martani. A yau Lahadi jami'an Afghanistan suka faɗi cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da aka yi ranar Juma'a a lardin Baghlan da ke arewacin ƙasar ya kai aƙalla 315 yayin da wasu mutane sama da 1,600 suka jikkata. Ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira ce ta sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu a shafin sada zumunta na X.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Iyaye mata na da muhimmanci sosai a rayuwa.
Ko Bahaushe ma yana cewa yace mata in ba ku ba gida.
Allah ya fifita mu ya ba mu daraja.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ka.
Iyaye mata duk inda suke su ne kalluban shirin na wannan makon. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dumbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau ake bikin ranar iyaye mata a nan Amurka. Ranar da aka kebe domin nuna godiya ta musamman ga iyaye mata da kuma karrama su. Shirin kallabi ma ba a bar shi a baya ba. Domin kuwa banda waɗansu iyaye mata da muka gayyata domin haska fitila kan tasirin iyayen mun kuma yi ta kadangare. Ga abin da waɗansu iyaye mata ke cewa.
Iyaye mata na da muhimmanci sosai a rayuwa. Iyaye mata na da kauna, suna da taimako, suna da kiyayewa, suna da riƙon amana. Iyaye mata suna koya wa yara su tarbiya da tsoron Allah. Iyaye mata su suke lura da iyali duka. Iyaye mata suna da riƙon amana da gaske. Iyaye mata suna taimako sosai ba yanda za a iya kwatantawa yadda taimakon iyaye mata yake. Mu dai kawai sai dai ko mu ce musu mun gode da iyakan taimakon da suke yi a rayuwar mu. Saboda haka ni ma na son cewa mamata Ubangiji ya ci gaba da kiyaye ki, Ubangiji ya ci gaba da taimaka miki, Ubangiji ya ci gaba da ƙara muku ƙarfi. Muna ce muku mun gode, muna ƙaunan ku, a kullum muna godiya ga Allah domin rayuwar ku da su kakanni na da su gaggona duk. Muna ce muku mun gode da duk abubuwan da kuke mana ku ga cewa mun zama yara na gari. Muna gode muku. Ni ma sai in cewa kai na sannu dan ni ma uwa ce ni, dan na san da taimakon Ubangiji Allah na iyakacin kokari na ga cewa yara na su ma sun zama yara na gari. So ni ma san cewa kai na barka tare da sauran iyaye mata a duk duniya. Ina ce muku barka. Allah ya ci gaba da taimaka mana, Allah ya ci gaba da lura da mu, Allah ya ci gaba da karfafa mu domin mu riƙe iyalin mu yadda ya kamata.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta. Ba iya kwatanta ta da komai. Uwa uwa ce, uwa ma ba da mama. Uwa tana da tausayi da kauna da kyautatawa. Dan an ce uwa ce ba abinda ba za ta taba iya yi maka ba, saboda kai ka ji dadin rayuwa. Za ta iya tafiya ko ina ne ta samu ma yaranta abinda suke so. Za ta iya zama ba abinci amma ta ba ma yaranta. Uwa kenan tana da kyautatawa. Ba za ka taba samu wanda yake kaunar ka a duniyan Allah nan ba. Kamar uwarka mai gaya ma gaskiya komin zatinsa komin ɗacinsa uwa ne kadai za ta iya gaya maka. Kuma duk abin da kake ciki na rayuwa uwa tana nan tana sane da kai. Ko da duniya za ta kika kuwa uwarka ina ji ma za ta taba yashe ka ba za ta kika ba in za a jere yara dubu a ce ta je ta zabe daya daga ciki kuma kana ciki kai ne danta ba ta je ta kama hannun wani ba komin munin ka kuwa kai ne za ta kama hannun ka ta jawo ka ta nuna wa duniya kai ne danta ni karan kaina na ji dadin zama uwa saboda gaskiya yara suna faranta mana rai duk abin da nake ciki yawancin jin dadi na saboda yaran nan dan ni uwa ce nake samu
mata a don gari idan ba ku ba gida Allah ya fifita mu mu mataye ya ba mu daraja wanda mata kadan ne suka fahimci haka suka dauki wannan darajar da Allah ya ba su suna aiki da ita mata ku ne gida ƴaƴan da Allah ya ba mu suna karkashin hakkin mu dangin uwa da na uba an ce da gari gaba daya yana hannun mata idan mata sun rike gida da aminci sun yi dauki wannan martaba da Allah ya ba su suka yi amfani da ita za ku ga gida ya tafi cikin nasara mu Hausa har idan da wani gida yana neman ya sai a tambaye shi a wani gida ne a fada za a ga halin maman yawancin ƴaƴa suka rasa aure komai halin su saboda halin uwarsu akan ce halin uwa yakan shafi ƴaƴa fiye da na uba saboda me domin tun daga cikin ciki Allah ya sa wata haɗaɗɗiyar dangantaka da ɗa da uwa har ya fito ƴaƴa suna kusa da uwarsu fiye da uba haka Allah ya kaddara abu to amma da yawa mu mata ba mu fahimci haka cewa babbar darajar da Allah ya ba mu na gina gidanmu na lura da gidanmu da iyalinmu yana hannunmu samari da ƴan mata ƴaƴanmu suna hangen suna kallon mu suna duban mu abinda muke koya musu tarbiyyar mu yadda amin zaman mu da iyayensu maza da makwabta duk suna gani to ya kamata mu mata mu kasance da la'akari cewa mu madubi ne ba gidan mu kadai ba duniya gaba daya tana kallon mu kamar yanda nace matsayin da Allah ya ba mata mafificin matsayi ne kuma yana da daraja ina roƙo mataye mu dubi daraja da amana da Allah ya ba mu mu yi amfani da ita ta wajen rike gidanmu cikin daraja ƴaƴanmu da mazajenmu makwabtanmu da dangi maza da dangin mata duka suna ƙarƙashin mu ina gaishe mu a cikin wannan babbar rana na iyaye mata
Masu yi magana suka ce ban kai jahilci saboda haka ba za mu yi bukai ba don kaucewa wannan sunan sai dai za mu buga kusa kan abin da kowa ya sani kamar yadda Madam Hannatu Dauda Tanku da Talatu Lebi Barka Hassan Hajiya Aya suka bayyana
mata kan suna da muhimmanci sosai saboda ko Bahaushe ma yana cewa yace mata in ba ku ba gida tun lokacin da Ubangiji halitta da ya halicci mutum ya duba ya ga kai mutumin nan ba zai ji dadin zaman shi ba a yanda yake shi kadai dole sai ya samu mataimakiya saboda haka yayi mashi mataimakiya to mata an ba su ayyuka na musamman dauka cikin nan mata dai wata tara gaskiya ba karamin abu bane mace ta dauke cikin wata tara ta zo ta haifi yaro ta dinura da yaron nan har ya girma ba bacci ba hutu ba komai amman mata ta shiga mata sun ci gaba da yin waɗannan abubuwan su haifi ɗaya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba haka ta fama ba bacci namiji ko yana ce yana ta share bacci yawanci sai dai kawai in sun iya ma su ce sannu sannu da aiki amma mace to zaki ga tana fama banda wannan ta zo ta ita za ta dafa abincin da za a ci ita za ta tsaftace gida ita za ta yi ayyuka daban-daban kai ko wajen tunani yanda gida zai tafi gaskiya in mace bata ba namiji shawara ba zaki ga in aka ce shine zai rika yanke hukunci ya rika yin shawara a gidan abubuwa ba za su tafi daidai ba amma namiji yana shi ma yana da nashi aiki da yake yi amma wajen tafiyar da ayyukan iyali ubangiji bai yi kuskure ba da ya ba mace dan kan mata suke yin kusan komai a cikin gida duk gidan da kaje ta gani kaga gidan nan tsap kaga gidan nan akwai farin ciki mutane na jin dadi a gidan nan to matan nan tana da hankali tana da tunani duk gidan da kaje ba kwanciyar hankali ba salama matan nan ce saboda ko litahi mai tsarki ma ce mace mai wayo tana gina nata gida saboda haka mata mu ne duk waɗannan ayyukan ke a hannunmu kuma Allah ne mai ba da ikon ayi ana kuma kokari za ku ga mata suna ta kokarin su a cikin ko da dadi ko ba dadi domin komai ya tafi daidai
to Hajiya Aya a al'adar kasar Hausa zaki ga akwai waɗanda suke ganin cewa komai ilimin mace komai abin haninta ko da kuwa tafi mijinta samu shi miji ne shike da alhakin daukan na wayar gida saboda haka nata ne nashi ne na yin amfani da shi a gida
ai gaskiya wannan zamanin yanzu ya wuce shi yasa ake ba mata shawara su tashi su nemi na kansu su ma bari in baki misali a ce ma'aikacin gwamnati a ƙasar Najeriya ko ya kai matsayin director albashin shi bai wuce 200,000 ba zuwa 200,000 sai dai in yana sata a gwamnati to akalla mu a arewacin Najeriya ma'ana a al'adar mu ma dai ta Afirka gaba daya zai yi wuya ka ga mace ta haifi kwada kwara ɗaya ko biyu ta zanna a'a a takaice dai zaki ga mace ɗaya tana da kusan ƴaƴa hudu zuwa biyar to duk macen da ta zanna ta ce za ta tsaya ta saurari albashin miji ya kawo ya ba su ci su sha to wannan sunanta wahalalliya shi yasa kullum muke faɗakar da mata ku tashi ku nemi na kanku in bai gida ya kawo ya baki ki an saki gode ma Allah ki ƙara da abin da ke jikinwa makanta a cikin duk macen zagina sauraron namiji bari in gaya mace zamani yanzu ya wuce wannan wurin sai dai ta zanna ta sa ma ido zuru saboda duk abin da zai samu bai kai su ko ina amma mace mai wayo tana neman na kanta ya kawo ya baki bakinki a laifinki an zaki ce kin gode ki ƙara ki kula da kanki ki kula da ƴaƴanki mun fa al'adance yanzu ba a kallon ma cewa wai namiji bai kawo ba sai dai aka ganki haka nan a zuci a ce ai sakaran mace ce amma yanayin yanzu ko ya namiji yake nema ina tabbatar maki bai isa iyali in ma kika nemi na kanki za ki ma zauna lafiya da miji ba ku faɗa ba wulaƙanci daga nan ne ma sai ki ji wasu ƴan uwana cewa ai ta shanye shi to in kin iya nema ko ai kina iya shanye mijinki
to madam Hanatu akwai waɗanda suke duba idan kamar za a yi aure akan duba yanayin ita uwar gidan a wannan gidan to halayenta da kuma yadda take tafiyar da gidanta da ake ganin ta a tsakanin al'umma shine ake geji
a ga ko a auriyarta ko ko ba za a auriyarta ba
gaskiya akwai gaskiya kadan a cikin waɗannan abubuwa saboda me mace ita ce kusan ko yaushe take tare da yara namiji yana can to in mace ba ta yi tarbiyyar yaranta ba ko zan ce in ita ba ta da tarbiyya tana ba ta iya bada abin da ba ta da shi in tana da tarbiyya ta tarbai ta ba ƴaƴanta tarbiyya mai kyau za ki ga kowa na sha'awar wannan iyali in lokaci aure ma za a sai a ce kai je wancan gidan ƴaƴan gidan nan akwai mutunci iyayensu akwai mutunci to amma in mace kam ballagaza ce tana nan barkatai kin san cewa yara su kuma yawanci abin da suka gani ana yi shi suke koya to ba amma ba su tarbiyyar ba sai su tsaya suna duba abin da iyayen ke yi ko uwa ke yi in mai kyau ne shi za su kofi za su yi in mara kyau ne shi za su bi to sai ki ga in yara sun tashi su ma ba wata tarbiyyar kirki to gaskiya kowa na son ai indai kana da ƴaƴa kana son din cin aure su samu kwanciyar hankali sai ai ta ganin cewa ai wancan gidan fa ba su da tarbiyya iyayen ma ba su da kirki balle ma ƴaƴansu saboda haka ku je ku nemi ƴaƴa a gidan mutunci idan da suke ana ganin su da mutuntaka amma ba haka bane ko yaushe wata sa'a za ki ga ko da ita uwa ba ta da hankali ba ta kinsa ƴaƴanta haka nan cikin su sai ki ga akwai wasu da za su zo Allah su ya ba su nadama su zama na yaran kirki
har a rika cewa kamar ba ƴan wance ba
eh sai a ce kaga wannan kamar ba wacce ta haihu ta ba kaga ita da natsuwa to in kun ji shaidan mutane ma in ka ƴaƴanka za su yi aure ka fara jin sai shaidan mutanen gari ai cikin ƴaƴan ma wance na da natsuwa ko ko cikin ƴaƴan nan wannan namiɗan yana da natsuwa ai ya zo ne mai ƴaƴanka bai zai hana tunda ka samu ka ji shaidu suna faɗi cewa wani na da natsuwa ko wani cikin ƴaƴan nan suna da natsuwa sai ka bar ƴaƴanka su aura
to Hajiya Aya banda kasuwanci kina kuma aikin gwamnati akwai waɗanda suke ganin dalilin ma da yasa ba a son mata su kama sana'a ko kuma shiga ayyuka akwai waɗanda idan sun samu kansu a cikin wannan yanayi to sai gida kuma sai ya wahala yana yiwa mace ba mu ko misali dake yadda mace za ta iya hada waɗannan ayyuka kamar yadda kike har amma kuma ta iya kula da gidanta
kin ga kamar ni na wa yanayin da yake ki ma'aikaciyar jinya ce da ungon zuma idan nayi aiki sai in kasance na samu off duty kamar kwana biyar ma a cikin sati ne aikin kwana to waɗannan kwanaki su nike zubta zarafi in yi amfani da su yin sana'a ta yadda ya kamata mun ma ba wannan ba kadai misali kamar ciwon kifi bai ɗaukar lokaci ya wuce yadda ya kamata kin tashi da safe kina kintsa ma ƴaƴanki kina kintsa ma kanki kin buɗe ruwa ya wuce kin kunna musu ya cika kin ba su abinci cikin minti 30 kin gama hidimar su misali kuma in ke mai aiki wancan kikan je daga litinin zuwa juma'a kina iya amfani da asabar ki za a ki sana'a ki ba wai ki da gida ki kwanta kina ta baccin banza ba magana gaskiya shi wanda ya bacci zai ga bacci sannan kuma duk wanda ya tashi ya nema Allah zai taimake shi ya nema dama mata Allah ya ba mu basira yadda za ki iya jera abubuwanki kuma ki ci nasara in kan za ki iya wannan za a ke daidaita sana'a da zaki ko kiwon kajin nan mata da yawa muna koya musu kuma suna yi kuma suna samu sana'ar mai cikin kwana biyu za ki haɗa man da za ki saida cikin wata ɗaya ya danganta yadda mace ta yi amfani da lokacinta zai danganta da za ta samu ita ma kuma nema ai duk mai nema yana tare da samu mata su fahimta zamanin da za ka kwanta kana jiran namiji ya wuce namijin kai shi ma in ka bar mashi komai stress ya mashi yawa sai a mutu ma ya ba maka ƴaƴan daga nan ke da ƴaƴan ku shiga uku ko ku shiga 30 don haka a koyaushe muke kira ga mata akwai abin yi kada ka dogara cewa kai ka tsaya ga aiki ba shi yasa mutane da yawa in suka yi ritaya
sai ku ga sun zama abin tausayi. Amma in kana da sana'arka, kai kanka ruhun jikinka da yanayin lafiyar jikinka da activities da dindindin da kake yi na sana'an nan yana ma ƙara maka lafiya. Ina tabbatar miki zai wuya shiga mutum da ke sana'a tana fama da hawan jini. To ina ga lokacin tsaya ma ta tunanin wani abu har majininta ya hau. Activities din dindindin da kake cikin gida ma shi kanshi motsa jiki ne. Duk macen da ke sana'a sai kinga tana da lafiyar jiki. In ma tana da larura za su zo mata da sauki. Saboda ni tana motsa jikinta yadda ya kamata, tana hidindiminta. Kai duk macen ma da ke sana'a ba ta ma da lokacin tsaya ta faɗa da namiji. Ba ta da lokacin tsaya ta faɗa da mijinta. Sannan kuma ƴaƴanta daidai gwargwado za ki ga sana'ar da take yi. Su kansu sun iya sun tashi da ita. Shi yasa muke kira ga mata ku daina zama. Zamanin za ka tsaya ka sa ma namiji ido. Ya wuce kana hidima kana sana ko faɗa ma da mijin da ƴaƴanka ma ba kai saboda kana da abin da mai muhimmanci ma da ya shiga maka gaba gidanka ma zai zanna lafiya.
Shirin kallabi yana jinjinawa iyaye mata a duk inda suke muna kuma yi masa fata alheri. Allah sa mu ci albarka haihuwa. Nan kuma za mu da sa'aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin yayata gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa mata mu yi shagulgulan wannan rana lafiya da alheri.
To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safon ku.